This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Kuna iya kama mu kai tsaye a hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, Usman Kabar ne a shirinmu na safiyar yau 16 ga watan Satumbar shekarar 2015. Sannan kuma ina tare da Sahabu Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu tsinduma cikin shirin, bari mu fara da jin kanin labaran duniya.
Kasar Sabia ta ce ba za ta yi daukar nauyin gungun ƴan gudun hijira da bakin haure da suka hallara akan iyakarta da kasar Hungary ba. Sakataren harkokin wajen Amurka ya zanta da takwaran aikinsa na kasar Rasha kan kwararar makamai daga Rasha zuwa Siriya, mataki da ake gani zai kara tsananta rikici da ake a kasar ta Siriya. A Kenya kuma hukumar kula da hakkin bil'adama ta kasar tana zargin ƴan sanda da jami'an tsaro da laifuka daban-daban na keta ƴancin bil'adama da afafata da kasar take yi da ta'addanci.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai. APC jihar Taraba ta zargi gwamnati da mulkin kama karya.
A nan jihar Taraba fa wai mutum bayi da ƴanci yayi ra'ayin kansa ya zabi abin da yake so. A dalilin hakan akwai mutanen da aka cire su a wajen ma'aikatan su, aka canja musu wurin aiki.
To ƴan Niger kuma dake ta tserewa a da maganar rashin tsaro a Najeriya suna ta komawa Najeriya. Ko menene dalili?
Tun kahi samu akwai hanyoyi wanda ka iya samu wanda nan baka gane su ba. Kenan kaga dole na zaman banza da kai nan gida.
To akwai shirin demokradiya a yau amma duk sai bayan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Kasar Sabia ta ce ba za ta iya daukar nauyin gungun ƴan gudun hijira da bakin haure da suka hallara kan iyakarta da kasar Hungary ba, bayan da jami'an kasar ta Hungary suka rufe wuraren tsallakawa zuwa cikin kasar a zaman wani bangaren hana kwararar bakin haure da ƴan gudun hijira zuwa cikin kasar. Ministan harkokin wajen kasar Izika Dasik ya faɗa jiya Talata cewa kasarsa ba defo ko matattara ba ce. Ya ce ba za ta yi ba bakin haure da ƴan gudun hijira su koma cikin Sabia, musamman ganin sai ƙara kwararowa ko isowa bakin hauren suke daga kasar Girka da kuma Macedonia. Prime Minister Hungary Viktor Orban ya ce ƙarƙashin sabuwar dokar da ta fara aiki jiya Talata, ƙasar za ta hukunta duk waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Zuwa yanzu da ƴan sandan ƙasar sun tsare mutane 175. Ana iya hukunta duk wanda ya shiga Hungary ba bisa ƙa'ida ba da ɗaurin shekaru 3 a fursuna. Sakamakon matakin rufe kan iyakarta, an ga ɗaruruwan ƴan gudun hijira da suka jingina da wayoyi da aka shinge kan iyakar suna cewa ku bude kan iyaka, ku bude kan iyaka. Su kuma ƴan sanda suka zuba musu ido.
To sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi magana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov kan kwararren matakan da Rasha zuwa Siriya da ke ganin zai ƙara sa rikicin a ƙasar ya ƙara tsanani. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗa cewa hukumomi a Moscow suna kafa wani sansanin mayakan sama da ke birnin Latakia mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso yammacin ƙasar. A taro da manema labarai da yake yi a jiya a kowace rana, kakakin fadar White House ta shugaba Amurka Barack Obama, wato Josh Earnest, ya sake nanata matsayar Amurka cewa goyon bayan da Rasha take baiwa shugaban Siriya Bashar al-Assad adashi ne da Rashar ba za ta ɗiba ba. Ernest ya ce ta yiwu shugaba Obama ya kira takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Wata jaridar Rasha mai suna Vedomostin ta ambaci wata majiya kusa da ma'aikatar tsaron Rasha a cikin wani rahoto da ta buga jiya Talata cewa abinda Rasha take yi shine gyara da kuma taimakawa wajen tabbatar da lafiyar kayan aiki a sansanin mayakan sama da ke Latakia. Amma masu lura da al'amuran yau da kullum a Moscow sun ce abinda jami'an Rashan suke yi waɗanda suke a Siriya ya zarce gyare-gyare da horar da jami'an soja a ƙasar ta Sham.
Haka nan kuma Amurkan tana gargaɗi ga ƙasar Koriya ta Arewa ta nisanci matakai na takala bayan da hukumomin ƙasar a Pyongyang suka ba da sanarwa cewa wato ta sake farfaɗo da aiki a wata cibiyar nukiliya da ke Yongbyon. Kakakin fadar White House John Ernest ya faɗa jiya Talata cewa Koriya ta Arewa ta kaura cewa duk wani mataki da babu abin da zai haifar illa zafafa zaman ɗarɗa a yankin, maimakon haka ta dage wajen sauke nauyi da ya rataya a wuyarta na haƙƙin ƙasa da ƙasa. Fadar White House ta shugaban Amurka ta fitar da sanarwa bayan da Koriya ta Arewa ta yi kashedin cewa a shirye take ta yi amfani da makaman nukiliya a hari da za ta kawo kan Amurka a kan kowane lokaci. Kalamai da kamfanin dillancin labarai na kasar mai lakabin KCNA ya buga sun zo ne kuma a daidai lokacin da Pyongyang din take barazana za ta yi amfani da fasahar makamai masu linzami da aka haramta mata wajen harba kumbo zuwa sararin samaniya. Kakakin fadar White House din Josh Ernest ya ce matsayar Amurka da sauran duniya bata canza ba, cewa ba za a amince da Koriya ta Arewa a matsayin ƙasa da ta mallaki makaman nukiliya ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A Kenya, hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta ƙasar tana zargin 'yan sanda da jami'an tsaro da laifuffuka daban-daban na keta 'yancin bil'adama da suka hada da kisa da kuma cin zarafi ko gallazawa mutane a fafatawar da ƙasar take yi da ta'addanci. A cikin wani sabon rahoto da hukumar ta saki jiya Talata, ta ce keta 'yancin bil'adama ya zama ruwan dare tsakanin hukumomin tsaron, kuma an hada baki wajen aiwatar da shi. Masu bincike sun ce sun sami labarin sau da yawa babu hujja haka siddan za a kamo mutanen da ake zargi a tsare su na sa'o'i ko wasu kwanaki a wuraren da suke cike da makil da fusunoni, kuma cikin munanan yanayi da bashi misaltuwa. Haka nan rahoton ya ci gaba da cewa akwai zargin gallazawa mutanen da suka hada da duka amfani da wutar lantarki wajen azabtarwa da kuma cusa fursunonin cikin ruwa shigen nutsar da su. Wasu sai a makala su daga kan itatuwa suna reto, wasu kuma a saka su cikin kwari ko cinnaka. Rahoton ya ce waɗanda ake kamawa galibi 'yan ƙasar Somalia ne da musulmai, su aka fi aunawa. 'Yan uwan ko kuma dangin waɗanda suka je neman ƙarin bayani wajen hukumomi dangane da jininsu da ya ɓace ba sa samun wani taimako daga hukumomin ƙasar. Haka hukumar ta ce ko da shike ta fahimci kalubale iri-iri da gwamnati Kenya take fuskanta a yaƙi da 'yan ta'addanci da mutane masu tsatsauran ra'ayi, duk da haka tilas ne ta gudanar da wannan yaƙi kan hanyoyi da doka ta tanadar da kuma mutunta 'yancin bil'adama da hukumomin duniya suka amince da su.
Ana zargin wani farar hula da yake aiki a ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da laifin lalata da yara. Wannan ko shine karo na 17 da ake yi wa jami'an kiyaye zaman lafiya kasar irin wannan zargi cikin fiye da shekara 1 da rabi da yara da shekarun su kama daga 11. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya kasar mai lakabin MINUSCA ya faɗa jiya Talata cewa zargi na baya-bayan nan ya auku ne ranar Asabar da ta shige. Wata sanarwa daga ofishin ta yi Allah wadai da duk wani mataki na nuna fin ƙarfi a yi lalata da yara da ake zargin jami'an da suke aikin kiyaye zaman lafiyan da aikatawa. Sai dai sanarwar bata ba da wani ƙarin bayani ba, kuma bata bayyana ainihin ƙasar da waɗanda ake zargin ko wadda ake zargin ya fito ba. Sanarwar ta ce an sanar da hukumomin ƙasar cewa masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara gudanar da bincike na cikin gida. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ya karbi ayyukan kiyaye zaman lafiya ne cikin watan Afrilu na bara a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Nauyin ladabtar da waɗanda ake zargi yana kan ƙasashen da jami'an suka fito. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya an batta ne kawai da haƙƙin mai da waɗanda ake zargin ƙasashen su na asali.
Labarin duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Jami'ar APC a jihar Taraba ta zargi gwamnatin da yin kama karya. Ibrahim Abdulaziz Gareka.
A wajen wani taron manema labarai, shugaban jami'ar APC a jihar Taraba Alhaji Hassan Jikado ya ma zargi gwamnan jihar ne da kama karya, inda ya bada misali da barazanar da ya ce ana yi wa wasu ma'aikata a jihar da kuma sauya musu wuraren aiki sakamakon zuwan su kotu don sauraron shari'ar kujerar gwamnan da ake yi, da kuma barazanar da ake wasu ma'aikatan gidan rediyon jihar bisa zargin cewa suna caccakar manufar sabuwar gwamnatin jihar a dandalin zumunta na Facebook. Kana kuma ga batun kora wani tsohon dan jarida kuma tsohon hadimin tsohon muƙaddashin gwamnan jihar Taraba Alhaji Garba Umar, wato hadimin sa ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Aaron Atimas daga gidan gwamnatin da yake haya yau fiye da shekaru 15.
Abinda muke faɗin nan zahiri ne ya faru, ba kirkirowa muke yi ba. Duk abin da na faɗa in ba gaskiya bane a zo a same ni a nan jihar Taraba fa. Wai mutum bayi da ƴanci yayi ra'ayin kansa ya zabi abin da yake so. A dalilin hakan yanzu zan baka misali, har suna zan kira saboda ku je ku bincika hakan ya faru ko ba haka bane. Akwai mutanen da aka cire su a wajen ma'aikatan su, aka mai da su, aka canja musu wurin aiki saboda yayi ra'ayinsa ya zabi jam'iyyar APC. Mun ci gaba da rubuce-rubuce dinna har illa masha Allah, in za a zo a kashe mu ma mutanen Taraba su sheda cewa an kashe mu saboda mun faɗi gaskiya.
Shi ma da yake ƙarin haske game da barazanar da ake masa Mr. Haruna Timas.
Ni ne kade za a yi, ai a na Esther da muke zanne mu da muka bar aiki mun fi goma ba ai musu ba, sai ni ina ce an yi kowa ne, ai ni ban da wani hurumin da zan tashi in ce na yi magana, sannan a zo gidana da sassafe karfe 5:30 wai ana bani wasiƙa kamar na kashe wani. Mulkin danniya kenan, ba demokradiya ake yi ba, domin inda demokradiya ne na ɗaya tukunna mutumin da yake wannan ya san cewa ina da ƴanci a matsayina na ɗan Taraba.
Na dai kokarin je daga bakin sakataren gwamnatin jihar, to amma ban taki sa'a ba, domin ko na je ofishin sakataren gwamnatin jihar amma aka ce da ni ya fita, haka nan na ta buga waya ba dauka ba, kana ma kuma babu amsar sakon karta kwanan da na aike masa. To sai dai kuma martanin da ya mai da gwamnan jihar Taraba ta bakin mai ba shawara ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa.
Mu kam a matsayin gwamnati da mu san cewa ko an yi ma wani transfer, ko an yi ma wani an cire shi a aiki, wannan ba mu sani ba.
To ina batun da ake gwamnati ta sa an cire tsohon kakakin tsohon muƙaddashin gwamnan jiha wato Mr. Aaron Atima, kan cewa cire shi da gidansa na da nasaba da kitin siyasan jihar, ganin kan cewa cikin kwanakin nan ya ta azzalan gwamnati.
Mu ba mu san wannan ba, wannan watakila tsakaninsa ne da ma'aikatan inda suke lura da wancan gidaje. Shi ma'aikacin gwamnati ne, to me ya je shi a gidan gwamnati? Idan shi ya yi ritaya, shikenan ma'aikatan gwamnatin da suke nan suna aiki basu da gidajen sana,
yanzu dai an zura ido da kuma kasa kunne don ganin yadda ma za ta kaya a dambawar siyasar jihar Taraban. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To su kuwa ƴan Nijar da a da suka guji Najeriya saboda maganar rashin tsaro, sai gashi suna ta komawa a yanzu. Wakilinmu na Nijar Haruna Mamani Bako yana da cikakken rahoton.
A daidai lokacin da sojojin tarayyar Najeriya ke nuna gamsuwarsu dangance da irin nasarorin da suke samu a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, su ko ƴan Nijar da suka arcike daga tarayyar ta Najeriya sanadiyar rashin tsaro a waɗansu wurare, nuna jin daɗinsu suke yi game da yanda kwanciyar hankali ya soma dawowa a sassa daban-daban na tarayyar ta Najeriya. Kuma a cewar Malam Sani, ɗaya daga cikinsu, yanzu haka suna ƙoƙarin komawa a tarayyar ta Najeriya a wurarensu na biɗa da suka baro a can baya.
Dolama abin da ya maido mu shi ne tashin hankali ya yi yawa. Har ya kai inda kana neman ma ka tsira da rayuwa, wato ya zamanto ba maɓoya a can, wanda ta nema ya samu kai ne cikin tashin hankali. Kaga dole tsira da rayuwa ta shiga dawo gida ya zamana. Kuma ka ga in ka dawo gidan nan ka mai duba wa'anda a gidan ka kawo musu lalura, kuma ka saba da zama can, kuma tun ka yi samu akwai hanyoyi wa'anda ka iya samu wa'anda nan baka gane su ba. Kenan ka ga dole na zaman banza da kai nan gida. Illa in ka samu ɗan aiki na kai amma dai ba kamar wanda ka so. To don haka yanzu da yake ya kai inda hankali ya fara kwantawa, mun samu labari mutanenmu sun tafi saura, saura suna bugo mana, saura sun koma wurarensu, saura kuma sun samu wasu wurare wa'anda sun kai wa'ancan na farko. To don haka insha Allah mu ma mawa cikin tunanin shirye-shirye na mu koma can, mu koma ga bidanmu, mu samu abin da mun ka ci, mun ka aje, mun ka aiko gida.
Shi ko a nashi bangare Malam Abubakar ya bayyana rawar ganin da sabon shugaban kasar tarayyar Najeriya cewa da General Buhari mai ritaya ya taka a wannan fannin, yayin da ya ƙara nuna gamsuwarsa game da yanda shugabannin jami'an sojojin na Najeriya da ke yaƙi da Boko Haram suka wuce a gaba-gaba a wannan yaƙin da tarayyar ta Najeriya take yi tare da gudunmuwar makwabtanta.
Najeriya yanzu mun samu cigaba hawan mulkin Buhari. Mulkin Buhari ya amfane mu yanzu kasancewa kaga akwai tashin hankali da dama wanda baya mu ƴan Nijar ma son zuwa Najeriya. Amma kasancewa Boko Haram ta yi yawa, sai muka dawo gida muna zame. Yanzu in ka doka daga cikin sha'anin mulkin Buhari, Najeriya ta samu laya. Kaga har da sojoji gashi na yaki da na sama da na ƙasa, kowane wakilin shi tare shi aka yaki tare shi. Kenan ku inda ba Buhari na ba ba a yiwa a samu wannan haka cigaba. lafiya ba. To shi yasa mun kama Allah godiya kuma Allah ya ƙara taimakon shi.
Ko wace safiya ɗan Niger ne da dama ke tsallaka iyaka domin komawa a Najeriya a wuraren da suka baro. Walau saboda tsoron abinda ke iya biyowa bayan zaben gama gari da ƙasar ta shirya ko kuma domin kaucewa har-haren kungiyar Boko Haram. Haruna Maman Bako birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Kar amanta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan Washington. Yanzu kuma bari mu ji wannan.
Demokradiya a yau. Cikin shirin shin tilas ne a manna ko a makala hoton shugaban ƙasa a ofisoshi da ma'aikatu na gwamnati da ma masu zaman kansu? Abinda za mu duba kenan a yau. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Cikin makonnin baya ne kakakin jam'iyyar PDP ta ƙasa Olusegun a Najeriya ya fito ya ce jam'iyyar ba za ta makala hoton shugaba Buhari a sakatariyar ɗinta ba. Saboda shi ba dan jam'iyyar PDP bane. Ga Nasira da Malika da Shimfiɗa.
Tamkar kakakin PDP Olusegun wa imma da yawa daga shugabannin jam'iyyar sun kaucewa kalamansu na kin sagala hotunan shugaba Buhari na hukuma ko kuma sun bashi dama ya rika magana shi kadai a madadin jam'iyyar kasancewarsa sakataren labaru. Na tuntubi shugabannin PDP daga matakin uwar jam'iyyar zuwa committee amintattu amma ba sa shawar karin haske kan matsayar dake cewa ba za su manna ko sagala hotunan shugaba Buhari a headquarters su ba don su ba su san shi ba kuma ba dan jam'iyyar su bane. Dan haka matsayin su na yan siyasa tsantsa ya sanya ba za su boye mai tarsu ba. Metu ya furta hakan a zanta da jaridar Punch, inda gabanin nan ma Metu ya nuna za su nesanta kansu daga gwamnatin Buhari.
He has come in as an APC government. We are not interested in working with him. Please.
Ya zo ne fa matsayin shugaban kasa a lemar APC. Muna faɗa ƙarara ba ma sha'awar mu'amala da gwamnatinsa.
Not interested in working with him.
Metu dai tun faduwar PDP a babban zabe yake caccakar APC da shugaba Buhari da nuna sam gwamnatin ba ta tabu ga komai ba zuwa yanzu. Shin wani martani APC za ta mayar kan wannan mataki na helkwatar PDP? Mai malabu ne shine babban sakataren jam'iyyar.
Eto duka ta san tun daga faduwar zabe da suka yi zuwa yanzu idan ka duba zantuttukansu. Ka san dama duka zantuttukan mutum da kuma motsin gangan jikinsa duka sakamakon tunaninsa ne. Su har yanzu kamar yadda kowa ya sani suna cikin magagin faduwa, abu ne da ya same su ba sa zata, sannan kuma sun san halin da suka shiga su ya su. To kaga mu bara mu san in suka ce za su yi shugaban kasa rashin da'a ko kuma za su yi wa kasar rashin da'a ba za su girma shugaban kasa ba. To kaga wannan su da ƴan Najeriya sannan sun san cewar su ma haka da za su yi ba wai suna yi daidai da ra'ayin magoya bayan su bane, ko magoya bayan su wanda suke karkara yanzu sun san cewa akwai shugabanci na gari a Najeriya. To wannan su ne da suke zaune a Abuja wanda ainihin soye-soye da suke aiki shugaba Buhari yake a yanzu ta shafe su kuma ba sa so.
Wannan sabon matakin zai koma zauren masana kimiyyar siyasa da shari'a don sanin riba ko illar hakan a siyasance da koyin hakan ya saba da tsarin mulki ne ko ko ganin dama ne manna hoton shugaban kasa a gine-ginen gwamnati da na kungiyoyi ko jam'iyyun siyasa.
Mun tuntubi lauyoyi ko akwai doka da ta tilasta makala hotunan shugaban kasa? Suka ce a'a. To saboda haka muka juya ga masana kimiyyar siyasa domin neman fassarar matakin da ita jam'iyyar PDP ta dauka da kuma tasirin sa kan harkokin siyasa a ƙasa kamar Najeriya. Ga abinda Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano yake cewa kan haka.
Saka hoton shugaba a ofisoshi daidai yake da saka tutar ƙasa ko kuma wato miƙewa tsaye idan ana rera tashin ƙasa. Wato dukkaninsu alamu ne na girmama shugabanci da mubaya'a ga shugabancin, sannan kuma alamu ne na kuma yadda da kasar da girmama ta da kuma yadda da cewar mutum dan kasar ne. Dan haka sabanin haka wato ko a ki miƙewa lokacin da ake rera takin kasa ko a ki saka tutar kasa ko a sauke ta inda an saka ko a ki saka hoton shugaba ko kuma a sauke bayan da an saka suna nuni da rashin biyayya da rashin wato mubaya'a ko janye mubaya'a ga shugabanci. Dan haka a siyasance za a iya kaddara shi a matsayin wato yunkurin yi wa ƙasa tawaye.
Masana dokoki suka ce babu dokar ƙasa da ta tanadi cewa tilas mutum ya makala hoton shugaban ƙasa a ofishinsa da sauransu. Saboda haka idan dai basu taka dokar ƙasa ba, baka ganin watakila wannan wata kafa ce ta nuna rashin amincewa ko kuma ta hamayyar siyasa, watakila akwai abin da ake yi a ƙasa wanda bai gamshi dan ƙasa ko jam'iyya ko kungiya ba?
Wato ba duk abin da ba shi da doka ne zai zama a ce babu laifi ba. Doka ma ta yadda da al'ada, wato abin da al'umma suka saba yi, to ko yana da doka ko ba shi da doka, girmama shi wajibi ne. Akwai wasu abubuwan da ko da ba a yi musu doka ba, wato a Turanci ana kiransu policy, idan dai wato kudiri ne na gwamnati cewar a dinga yin abu kaza, sai kawai wani ibigi kirji idi shi ba zai yi ba. To shi ma wannan nau'i ne na karya doka, ko da wannan abun ba shi ike da dokar ba, amma akwai doka akan dan adam na yi biyayya ga gwamnati. Kuma gwamnati ce wacce aka riga aka yi zaɓe, aka yanke hukunci, aka rantsar da shugabanni suka karbi ragaman mulki. Dan haka ko da a dokan can wato ba ra'ayi kawai wani zai buƙi girji ya faɗa ba, sai in an samu hukuncin kotu. Dan haka ni in shawara ta ce a kama wanda bai yi wannan ba a hukunta shi. Idan ma'aikacin gwamnati ne misali, a kore shi daga aiki, idan ya ji ba daɗi ya je kotu ya nemi hukuncin dan me aka kore shi akan yaƙi yin wannan. To abin da kotu ta hukunta akan wannan to shine hukunci.
Olisa Metu mutum ne daga kudancin Najeriya ko mu ce kudu maso gabashin Najeriya, bangare da kungiyar Musof take da ƙarfi, kungiyar da ta dage ta ce ba ana ha maza ha mata, maganar jamhuriya ta Biafra tana nan. Ana iya alakanta shi a matsayinsa ko da yake shi kakaki ne na jam'iyya, sai a dubi wannan al'amari a matsayin jam'iyya? Kuma me zai sa jam'iyyar da shekara 15 tana mulkin ƙasa a waye gari lokaci guda ta ce ita ba za ta mutunta ofishin shugaban ƙasa ba?
Kwarai kuwa akwai hatsarin haka, za a iya yin wannan fassarar inda ga al'umma nan ta ce ita tana son ta kasar kanta, dama ana tutiyar suna da tutar kansu. To idan aka ce kuma wato hoton shugaban ƙasa ba za su sa ba, alamu ne na raini da kuma nuna cewar ba su yi wato chaffa ga shugabancin ba. Dan haka a siyasance dai babu hikima, musamman ma fitowarsa daga wannan bangaren da suke kira da tutiya da alamun nuna cewar suna son sai sun yi kirkiri wata ƙasa daga ƙasar Najeriya, bai kamata a kyale ba.
To kamar yadda muka ambata tun da farko, wannan al'amari ne da ya fito daga jam'iyyar da kwanan nan ta fadi zaɓe, kuma shekara 16 ta yi tana mulkin Najeriya. Idan ta yi wannan sai ta yi jihohi da jam'iyyar take mulki a ƙarƙashinsu su ma su ce su bi sawu, su ce su ma ba za su makala hoton shugaban ƙasa ba?
Kwarai, in aka kyale haka shikenan za su iya yin haka. Sannan kuma bayan sun isa na shugaban ƙasa, in aka yi shiru aka kyale za su iya sa kuma na tsohon shugaban ƙasar dan jam'iyyarsu bai faɗi zaɓe. To in ku aka yi haka, to alamu ne na nuna cewar sun yi shata layi cewar basu amince da gwamnatin da take kasar ba, kuma babu wata gwamnati da ya kamata ta dauki wannan da sauki. Kamata yi a dauki matakin hukunci alabashi in wani bai ji dadin wannan hukuncin ba, kamar yadda na faɗa tun farko, ya je koti ya nemi fassara cewa dan gadarar ba a yi doka ba akan wannan abun, shikenan za a iya bijirewa gwamnati a ce ba za a yi abu ba.
Masaro, da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasara da Maili Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Kiba Hero Dedone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To, haka yake an gaida sahabu da tawagarsa. Kafin mu karkare, bari mu je ga labarai amma a takaice.
Daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi, kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne, sai dai in mutu ya zallala. Duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna, ya kai iyayenka ma aljanna, kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna. Waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi.
Mai girma sarkin tawa Alhaji Muhammadu Addu Akaji, a lokacin da ɗaliban jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto suka kai masa ziyara. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace Lahadi cikin shirin Hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To, yanzu bari mu koma ɗin dai ga labaran a takaice.
Sabiya ta ce ba za ta iya ɗaukar nauyin gungun 'yan gudun hijira da baƙin aure da suka hallara a kan iyakarta da ƙasar Hungary ba, bayan da jami'an ƙasar ta Hungary suka rufe wuraren tsallakawa zuwa cikin ƙasar a zaman ɓangaren hana kwararar baƙin aure zuwa cikin ƙasar ta. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi magana da kuran aikinsa na Rasha Sage Lavrov kan kwararar makamai daga Rasha zuwa Siriya da ake ganin zai ƙara sa rikici da ake ya ƙasar ya ƙara tsanani. Amurka tana gargaɗi ga Koriya ta Arewa ta nisanci matakai na takala, bayan da hukumomin ƙasar a Pyongyang suka ba da sanarwa cewa ta sun sake farfaɗo da aiki a wata cibiyar nukiliyar ta da ke Yongbon. Manyan shugabannin kungiyar Taliban sun ba da sanarwa cewa an warware sabani da ke tsakanin ƴan kungiyar da ya kai ga rarrabuwar kawuna ba mutuwar shugabanta Mullah Umar. Yanzu kungiyoyin da suka bijiren jiya Talata sun yi mubaya ga sabon shugaban kungiyar Mullah Akhtar Mansur. Wakilin Amurka na musamman a Afghanistan da Pakistan ya bayyana kyakkyawar fatar da cewa matakin da kungiyar ta ɗauka zai kai ga komawa ga teburin shawarwarin sulhu tsakanin kungiyar da gwamnatin ƙasar da ke Kabul. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid a cikin sanarwa da ya bayar cikin harshen Pashtun ya ce amincewa da shugabancin Mullah Mansur ya biyo bayan taro da manyan malaman addini da dattijai da suke ƙarƙashin kungiyar suka gudanar. A Kenya, hukumar kula da haƙƙin bil'adama ta ƙasar tana zargin 'yan sanda da jami'an tsaro da laifuffuka daban-daban na keta 'yancin bil'adama da suka haɗa da kisa da cin zarafi ko gallazawa mutane a fafata da ƙasar take yi da 'yan ta'addanci.
To, da taƙaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirin wannan safiya, sai kuma anjima da Hantsi za mu sake dawowa a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai kuma jagoran shirin Chiba Hero Dedone, sai injiniyanmu na yau Jim Harmon. Ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.